Mai saurare barkanku da warhaka tare da ni Muslim Muhammad Yusuf a cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Kowa ya san lokaci da ake cikin zaman dardar da kuma yanayin tsaro a bangarori da dama. Muna cikin watan Ramadana, al'umma kuma na fita sallar tahajjud da tsakar dare. Akan fara fita tun daga misalin karfe 12 har zuwa gab da subahi. Lamarin da wasu zuciyar su kan yi dare-dare musamman game da haduwa da bata gari, yayin da kuma wasu kan fita da wata niyyar ta daban. Baya ga wasu bata garin kala-kala da fargaba ke iya shiga zakata a yayin tafiya domin ibada. Shirin Najeriya a yau ya duba matakan da za ku dauka domin kariyar kanku a duk lokacin da kuka fita tsakar dare domin zuwa sallar tahajjud. Shin waɗanne matakai mutane suke ɗauka kafin fita sallar tahajjud? A ra'ayoyin wasu dole ne su yi dare-dare domin kuwa a wannan yanayi da ake ciki ta kowane fanni ana iya illata mutum.
Sunana Aisha Hashim Aliyu. Eh kam ina zuwa sallar tahajjud amma ba kullum ba saboda ina cikin fargaba a kullun idan zan fita sallar tahajjud. Saboda yanayin da muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi na wato rashin tsaro kenan. To in dai har na tashi fita ina daukan mataki. Matakin da nake dauka shine na kan fita ba ni kadai ba. Ina fita da kannina, da yayyina, da kuma yan uwa da abokan arziki irin makwabta haka. Wanda a cewa ba mu kadai bane mata akwai maza tattare da mu yan uwan mu kenan. Muna tafiya da su. To kuma gaskiya in kuka ga ban in aka ga ban fita sallar tahajjud ba, to wani lokaci tsoro yakan hana ni fita. Amma duk sanda na dake zuciyata nace bari in mike in tafi, to na ina tafiya amma ba ni kadai gaskiya nake tafiya ba, ina tafiya da yan uwa da abokan arziki musamman ma maza ina tafiya da su.
Sunana Ibrahim Ali Felisco daga nan jahar Sokoto. So bisa ga hakikanin gaskiya na ji dadin wannan tambayar da kai min. Magana ta gaskiya yanayin zuwan mu tahajjud yanzu alhamdulillahi za a ce duk da yake akwai dardar da tsoro a cikin zukatanmu amma dai gaskiya muna fita saboda in mutun yana da babbar waya wannan wanda ake harka kafar sada zumunta za ga labarin da yake yawo kwanan baya ana cewa akwai kasurgumin dan fashin daji wato dogogede wanda ake ce a kawo shi nan jihar Sokoto har ya rashin lahiya ne aka yi mi ko har ya rasu ko menene labarai dai suka yi ta hitowa makamantan wa'annan. So gaskiya mafi yawanci unguwar da muke muna kusa ga ita unguwar ta Mabera. Yawwa so akwai tashin hankali gaskiya sosai wanda ko ba ma ta wannan bangaren ba abubuwan suna ta faruwa sosai kusa da mu. Irin wannan yanayi da ake fita karfe 1 na dare zuwa 2 har mutun ya kai karfe 3 da rabi zuwa 4 sannan ya dawo gida. So akwai fargaba gaskiya. Mari gaskiya gurgudu alhamdulillah tunda muna zuwa muna fita wurin gabatar da ibada. Sai kuma magana ta biyu da kai magana na cewa matakin da ake dauka don ganin kare kai wurin fita tahajjud. Wallahi ba wani mataki ba addu'a ba. Addu'a kai muke makama hanya mu fita. Allah shi yake karewa kuma shi yake kai bawan sa duk inda zai je kuma ya mayar da shi a gida cikin koshin lafiya. Tsoro baya hana mu fita gaskiya. Tsoro baya hana mu fita duk da yake muna buƙatar samun tsaro sosai yadda ya kamata. Mare gaskiya mutane na cikin kalubale wanda ya kamata a ce an ƙara tsayawa tsayin daka an yi ta roƙon Allah subhanahu wataala. Ka san ita harka ibada musamman ma irin wannan tahajjud da ake yi taron mutane ma yakan sa wani ya ji karfin shiga yayi. Idan mutum aka ce zai yi sallah shi kadai tsakar dare wala wani ba zai iya ba magana ta gaskiya. Amma yanayi na taron jama'a dole kaga sai wani ya samu ya shiga ta sahun jama'a ya samu shi ma ya kokari ya je ya gabatar da wannan ibada. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu na cikin yantattun bayi ya kabar ibadun mu. Ya sa mu yi karshe na kwarai, na gode kwarai.
A gefe guda akwai masu karfin zuciyar fita sallar tahajjud din amma kuma suna daukar wasu matakan duk da haka.
Gaskiya yanayin zuwa tahajji da ke masallacin da yake zuwa tahajji na bakin garkan mu gaskiya ba na cikin wata fargaba ko kuma wani abu makaci haka. Duk gaskiya muna cikin gari kuma cikin gari babu issue security sai dai wata kila issue na harkar ira poison da masu kwacin waya da sauransu. So mataki guda ne ka duka ko kuma matakan ne ka duka na daya shine ina sa waya ta kasa aljihu sannan na ya da tila da sauransu domin kare kwaci ko kuma wannan haka. Sai mataki na biyu kuma don lokacin da muka kare sallar tahajji zan dawo in ya da waya ko sawaya ta cikin kasa aljihu har in kawo inda ne cikin gida domin yin sallah.
Wato gaskiya ni dai ba zan iya cewa tsaro yana hana ni zuwa ba, saboda magana gaskiya tunda aka fara ina zuwa, kuma iyaka muka fito cikin gida mu kulle gida mu fita. Kuma zan iya cewa unguwar da muke ba wannan matsalan, kuma tsakanin mu ma da zuwa mosque din da muke zuwa, ma'ana masallaci babu nisa, kawai muna zuwa zan ce faka-faka ne mu je mu dawo, to ba yadda za a ce wai akwai wani irin mutum ya ce akwai matsala insecurity, gaskiya babu. Kuma ban zatan ni da unguwar da muke akwai, saboda haka gaskiya ba na ci, kuma ina zuwa ko da yaushe.
Sunana Najib Shehu. To gaskiya ba wani a didda yankin da muke, ba yanki bane da yake da fargaba na tsaro. To didda dai yanayin yanzu tsaro, wasu sukan amfani da irin wannan lokaci na zuwa tahajjud dan irin kwacin waya ko kuma kwacin wasu abubuwa da mutane suke rike da shi zuwa wajen masallacin nan na tahajjud. To gaskiya ni nakan gurin mu haka mukan iya sa masu irin sa ido, wato ko irin kato da gora, wanda sukan duba yanayin da shirye yanayin yanda za a je wannan sallah ta tahajjud. So kuma sannan lokacin da ana dawowa sukan bi gurare da suka tabbatar da cewa na rashin tsaro ne, su tabbatar da mutane sun wuce gurin kafin su dawo su ci gaba da aiki ko wasu abubuwa. Gaskiya nakan bar dai irin abin da ya shafi wayana da wasu abubuwa a gida, wanda shine kila wani yakan ganka kana dannawa yakan zama wani hatsari ko wani abu, to nakan bar ta a gida sai na toni kadai saboda gudun wani abu da ya shafi na rashin tsara.
To wadanne irin matakai mutun ya kamata ya dauka idan zai fita sallar tahajjud? Za ku ji karin bayani nan gaba kadan. Mai saurare shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Ana iya sauraron shirin a lokacin da ake so a shafinmu na aminiya.ng ko kuma ta shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust, ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Ana kuma iya jin shirin Najeriya a yau ta Unity FM Jos Jihar Plateau akan mita 93.3 da Freedom Radio akan mita 99.5 a jihar Kano, da Nats FM akan mita 89.9 a Yulan jihar Adamawa, da Badag Radio a Minan jihar Neja akan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3, da Garkuwa FM Sokoto akan mita 95.5, da Hadin Kai FM akan mita 108 a Maiduguri jihar Borno, da Alfujin Radio akan mita 91.5 a Katsinan Dukku, sai kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng. Madalla. To shin waɗanne matakai ya kamata ku dauka wajen ganin kun kare kanku? Yan agaji na ɗaya daga cikin waɗanda ke bada gudunmawa domin tsaron masallaci da ma harabar sa. Azantawar wani shugaban kungiyar yan agaji da Muhammad Awal Suleiman ya shaida mana irin matakai da ya kamata al'umma su dauka.
Sunana Zakariya Abdullahi, ni ne shugaban agaji bangaren Izala Kaduna wanda ke da headquarters a yanzu a Abuja, wanda Balalo ke jagoranta. Ina reshen Maraba branch, ni ne kuma shugaba a Maraba a Nasarawa state. So da farko abin da ya kamata mutum ya kiyaye, na farko ya sa tsoron Allah a cikin ranshi, yaji cewa ibada zai je kuma ya dogara ga Allah zai kare shi, sa'annan kuma ya riko da sababba da Allah zai kare shi, kamar ya kiyaye wata hanya ne zai iya bi domin ya isa da izinin Allah cikin aminci ba tare da wani abu ya faru ba, sannan ya kiyaye takalin rigima ko fada, sa'annan kuma duk abin da ya ga cewa bai fahimta ba ko bai gane ba a cikin hanya yayin tafiya, wani ne ya gani bai fahimta ba ko bai gane ba, to ya zamto ko ya fasa tafiyan ko ya canza hanya, ko kuma ya zama in za a tafin sai a taru a unguwa kamar su biyu uku ko hudu, ya zama in group sai a kama hanya a tafi dan fatan neman taimakon Allah. Allah ya kiyaye.
Wace gudunmawa yan agaji yake bayarwa wajen tabbatar da tsaron masu tahajjud?
Gudunmawa gudan iko akan bada, kamar na farko sukan fita kafin jama'a su fito, abin da yafi dacewa kenan ya zanto yan agaji sun yi fita da wuri kafin kowa ma ya fito, kafin ma a bude masallaci, tare da zagayewa da lura da dukkan wani wuri akwai alamun kira wani wuri an tona shi, koko a wata kofa da aka balle ta, koko akwai wani alaman wani abu da ke iya bada zargin cewa wani abu ya faru na alamar rashin nutsuwa a wurin, to inda shi tun kafin al'umma su shigo za su gama bincike da nazari akan yadda za su dauki mataki kar ya zo jama'a su halaka. Wannan shine a takaice insha Allah.
Ko kun taba samun wani kalubale a harkar agaji wanda kuka yi nasarar dakile shi?
Eh, an samu gaskiya duk shekara ana samu. Akan iya samun wasu za su iya zuwa tahajjud. Amma manufan su shine sun saba suna yin chatting a cikin dare. To yanzu kuma babu wuta ko kuma aƙila akwai wuta su ba su da wuta a gidansu. Za su zo masallaci ko ko in suka tsike fanta kebanta a gida za su iya bacci. Za su zo masallaci da nufin tahajjud amma ba sallan za su yi ba. Za su jona caji sai su kwanta suna chatting ko kuma suna game a wayansu. To irin wannan ya faru da dama ƴan agajin suka yi magana sai ya zama kuma abin tashin hankali saboda su dama ba manufan su alheri bane. Hakan ya faru kuma an bin matakai da dama kuma lalle an samu nasara insha Allah. Sa'annan kuma ya faru ma ina ganin jiya da shekaran jiya wancan a wannan Ramadanin kenan ya faru a unguwar Farar Ruwa da ke nan Masjidur Zaid bin Thabit. An samu hatsaniya ƴan ta'adda ko kwance matasa sun taso irin masu shaye-shaye haka. Ƴan agaji suka yi magana da su har ya kai ga kamar an samu hatsaniya. Allah ya sa committee suka shigo jama'a suka tsaya aka dauki matakin da ya dace wanda har ya kai ga rana na gaba sun sake dawowa har ya kai ga zubi da jini ma. Amma da insha Allah an matakai da ya dace kuma an samu matsaya insha Allah.
Yaya kuke yi da masu zuwa tahajjud daga nan su wuce wani wuri domin aikata masha'a?
Eh, mun sani cewa mu hukuma ne karkashin kungiya na addini. Mu ba hukuma bane karkashin ainihin hukuma ta kasa. Mana ba mu da iko da zamu dauka mataki mai tsanani kamar yadda dan sanda ko soja zai yi. Mu muna karkashin masallaci ne karkashin wata kungiya ta addini. Mu mu bada kariya ne a iya wurin da aka zo sallah da kuma hanya za a bi domin zuwa sallah. Ba mu da iko mun ga wani ya zo zai wuce wani wuri sai mu tambaye shi za ina zaka je. Sai dai fitan shi in ya fita ne zamu lura bai dauki kayan kowa ba. In ba dauki kayan kowa ba zai fita ne ya tafi. To muna da iko mu kyale shi ya wuce. Ba mu da iko mu tambaye shi. Na'am.
To amma idan kuka ga alamar mutum yana nema ya kebe da wata wani mataki kuke dauka?
Idan lokacin da aka zo sallan tahajjud ya zanto wani mutum ya zo zai kebe da wata mace wanda ta zo kuma tahajjud ne kuma tana farfajiyin wurin da muke da iko mu tuhumi mutum, lalle zamu tuhume shi kuma zamu dauki matakan da duk ya dace. Ko da ko ta hanyar hukuma ne mu kira su zo su tafi da shi, lalle muna haka. Kuma ya faru ma kuma mun yi hakan musamman a Argan Juli a shekarun baya.
Ta wace hanya mutane za su kare kansu daga fadawa matsala yayin da suke hanyar tafiya tahajjudi?
Hanyar da za su bi su kare kansu da izinin Allah daga fadawa matsala shine, da farko kamar yadda na faɗa a fari, mutum ya sa tsoron Allah a ranshi. In ya sa tsoron Allah kuma ya dogara ga Allah, Allah ne mai kare shi, kuma ya sa a ranshi bautan Allah zai je, to Allah ya isar masa zai kare shi daga dukkan sharri. Sa'annan kuma ya riko da sababba ya kare kanshi daga takalan fada ko tsokanan wani ko ko biyawa hanyar da ya san cewa akwai hadari ya bi. Wannan shine insha Allah.
Mai saurare da haka shirin na Najeriya a yau zo karshe. Madadin sauran abokan aiki, sunana Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.